Kuli akache zuta hanya mecho.
Kuli akache zuta hanya mecho.
Kuli akache zuta hanya mecho.
Jama'a assalamu alaikum. Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi. Da fatan kuna nan lafiya. Mun samu bakuncin gwamnatin jihar Katsina da tawagar sa a nan tashar mu. Yayin ziyarar tasu, abokin aiki ya tattauna da shi akan abubuwa da dama. Cikin hirar tasu, mai girma gwamna Aminu Bello Masari ya bayyana shirin da gwamnati take yi domin inganta ilimin kimiyya da fasaha da koyawa matasa sana'o'i da zummar kyautata rayuwar jama'arsa da haɓaka tattalin arzikin jihar. Ga abokin aiki Sabo Aliyu Imam da tattaunawar da ya yi da mai girma gwamna Alhaji Aminu Bello Masari.
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku cikin shirye-shiryen wannan sashen Hausa na Murya Amurka. Ina farin cikin shaida muku muna tare da babban bako mai girma gwamnatin jihar Katsina, Right Honorable Aminu Bello Masari. Ya Excellency, barka ka da zuwa cikin shirye-shiryen mu.
To barka ka dai.
Na'am. Ya Excellency, menene makasudin ziyara da kawo kasar Amurka?
To wannan ziyara da muke tare da ita ba gana Amurka ta fara ba. Mun fara a Dubai inda muka sadu da masu ba mu shawara da kuma wanda za su yi mana aikace-aikacen da muke na wato economic zone, wurin da kafa masana'antu na tattalin arziki. Kuma a Ingila mun samu da ɗaya daga cikin wanda suke son in abun ya kankama su zo su zuba jari, kuma mun yi maganganu masu alfanu. A nan ma Amerika muna da tsarin ganin mutum su biyu, kamfani biyu ne a kan nasu inda suke son su zo su zuba jari, musamman a kan mai da bola taki da wutar lantarki da kuma magana sola da kuma magana gidaje. Wa'annan duk lokacin da aka economy summit muke maganganu da su. To kuma da wannan tafiya ta same mu, muka ce musu za mu zo su za mu sadar da su, mu ga kuma abubuwan da suke da su.
Mai girma gwamna, ɗaya daga cikin matsaloli da kasashe masu tasowa kamar Najeriya suke fuskanta shine maganar fasaha. Sai a yi ta sayo na'urori wadda ba kasashen masu tasowa suke kerawa kamar Najeriya, amma ba a jima ko kamar motoci a kan kasuwa da sai ga sun lalace kuma babu halin gyara ko kayan gyara. Kun yi tanadin irin waɗannan a cikin zancen kafa waɗannan masana'antu da sauransu?
Wato kamar ka sani, cikin hectare 100 da za mu fara developing yanzu a economic zone, ɗaya daga ciki shine technology company wanda yake zai training technicians da kuma artisans. Yana ɗaya daga cikin kamfanonin da mu, in fact wannan maka mun same shi a United Arab Emirates, wato a Dubai, wanda shi aikin shi training ɗin technicians da artisans waɗanda za a yi amfani da su a wa'annan light industries, because in ba wa'annan ma'aikata kusan kamar babu abin da kenan. Kuma ba tare da na ce maka lokaci ba, wannan magana da ka hidi wato tana ɗaya daga cikin abubuwan da ni aka koya mana kaman tun muna aiki, wato choice na technology wanda ya dace da yanayin al'umma. Lokacin da muke wannan course da mutanen World Bank, sun dauke mu sun ce okay, mu je mu yi survey na reachable tsatse da aka yi lokacin a tsohuwar jihar Kaduna, sannan kuma mu yi survey din injinan nukan injin da muka sani. Sai ka samu akwai nukan injin nuka wanda ya shekara 20, amma da wuya ka samu reachable tsatse wata shekara 2 tana aiki. Suka ce to ɗaya daga ciki shine wato technology din. Mutanen ba a koya musu yadda za su rike abun ba, sannan kuma na biyu ba mai shi, so duk abin da ba mai shi to zai lalace. To mutanen mu har yanzu sun ɗauka abin gwamnati ba mai shi ne, to shi ko akwai mai shi, ku ne masu shi. domin in ya lalace kudin ku za a sake dauka ko dai a gina wani ko kuma a gyara wannan so me zai sa ku ba za ku lura da wannan madan ku tsara kudaden naku akai su gaba so maganar kai da choice na technology yana da muhimmanci ga duk abin da ma gwamnatoci za su kafa matsawar suka kafa abin da yake ya zama bakon abu ga al'umma to ana iya samun matsala
wani abu da masu sukan lamiri suke game da irin koyar da sana'o'i shine ko da su waɗanda aka koya sana'o'i suna kammala ana ba su kayan aiki sai su shiga kasuwa su sayar ina matsala ta taso kuma ta ya za a yi wannan aiki gyara ta wannan fuska
to mu ma mun samu wannan mun yi training din wani sai yara mun ba su kayan aiki sun saida Allah ya sa muna da committee da yake bin duk wanda muka ba kuɗi muka ba kayan aiki za mu bi mu ga me yake ciki an samu wannan an bi har Kano an anso kayan su kuma an hukunta su to muna sa ran wannan ya zama wato darasi ga wa'ansu amma ba shakka muna fama da irin wannan to amma mu abinda muke tabbatar cewa idan ka tara matasa maza da mata 10 kungiyoyi 10 idan ka taimake su ko da biyar ka samu suka yi nasara to an yi nasara domin su za su dauki wa'ansu sannan abinda muka gani cewa yana da kyau in mun samu mai sayar da rake in akwai hikima da sayar da rake da zamu koya mishi mu kara mishi jari shi ya dauki wani aiki to shi ma an yi samun nasara gare shi so wato muna kuma sannan wa'anda suka samu karatun boko koya yake zaka ga koya musu da rike abun ya ci tasiri a wurin su amma babban mun fi samun nasara ga wa'anda ake cewa graduate and employment and employed graduate wanda suke cewa cikin business nasu ba shakka ya fi nasara saboda level din education da suke da shi to yanzu mu abinda muka samu a kasa all our vocational centers an abandana nasu yanzu haka magana nake muga completely the equipment da komai da hadin kan DFID su za su kawo equipment mu za mu gyara yanzu haka mun gyara guda biyar kuma duk sun yi equipment nasu yanzu haka kuma muna gyara ta guda uku wanda za ta shigo cikin layin da danja da dutsun ma da malumfashi su ma za su shigo cikin layin DFID sun yadda za mu mu nake gyarawa mu kawo an sai kuma su su kawo kuma su kawo instructors wanda suke koyawa sannan in addition kuma da zakaji na faɗi cewa mun bude funtuwa da kayan daura ta daura mun kashe biyar da miliyan 58 mun yi equipment nata za mu kashe equivalent amount ne equipment ta funtuwa to ta funtuwa ce muke kokarin mu ga yadda za mu yi provision ya kasance mata ne kawai a wurin yadda kowa zai samu amsuwa amma magana da kafa da gaskiya ne yanzu haka mun koma technical school ta mashi wadda premier technical school ce a Katsina mun sa consultant suna aikinta kuma za mu gyara ta kuma za mu yi equipment nata ta koma tana wannan functional na technical education yana da kyau kuma muna da abin da ake cewa youth craft village wanda muka gada a wajen tsohuwar gwamnati mun expanding nashi yanzu yana accommodating mu matasa maza da mata from all the local governments kuma kowa ya gama muna ba su startup kit wanda za su hara businesses nasu so akwai so many wa'annan shirye-shiryen mai absorbing yaran ma da ba su ma je makarantar ba kwata-kwata because kuma they are part of the society if you don't take care of them then they can be a serious
jama'a anan zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai muku sake jin mu da wani sabon shirin a madadin duk waɗanda kuka je muroyin su musamman mai girma gwamnatin Katsina Alhaji Aminu Bello Masari da abokin aiki Sahabo Aliyu Imam da waɗanda suka shirya mana sauti ni Salo Garba ke cewa ku kasance lafiya
kuɗi aka ce su ta hanya mai kyau
kuɗi aka ce su ta hanya mai
akashe su ta hanya mai kyau
ko dai akashe su ta hanya mai kyau
amma babu sai shashanci ba kana ba bisa sakarci ba kudi a kashe su da hanya mai
kyau kudi a kashe su da